الله الرحمن الرحيم ان
كتكونوا
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد انوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا 29 ga watan 3 hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da hekara 1442 wanda yazo daidai da 15 ga watan 11 a Gregorian calendar 2020 wannan shine kasar dinmu na 10 daga cikin jeren giyar karatun littafin fannu ta'amul baina zawjai na fadilatu Sheikh Al-Qari Muhammad Siddiq Al-Minshawi Allahu yarhamuhu Allah madaukakin sarki yayi wa malamin Shawi gafara ya masa rahama idan ba ku manta ba muna magana akan babi na sa'id zawjatika wato mutun ya dinga taimakawa matan shi da wasu ayyuka waɗanda suka shafi ayyukan cikin gida saboda sama musu saukin yadda za su gudanar da gidan da kuma yadda za su gudanar da yara da yadda al'amura za su kasance dangane da yadda za a taimakawa juna baki daya dama shi aure kamar yadda da yawan mu muka sani babbar ma'anarsa shine taimakon juna ga baki daya ke mata ki zo ki taimakawa wannan namiji ta hanyar wato sama masa saukin rayuwa da kwantar masa da hankali da samar masa da nutsuwa wanda za ta haifar da ingantuwar rayuwarsa da kokolwarsa ta zama akan saiti saboda yana samun daukewar kewa daga gurinki shi kuma miji ya zamto shi ma mai agaza miki abinda wataƙila da iyayenki su ne suke yi to yanzu ya dawo kanshi ta hanyar dawainiyar abinda zaki ci ko zaki sha ko sutura ko idan baki da lafiya ko wani abu makamancin haka to banda waɗannan taimakekeniya da ake yi akwai taimakekeniya irin ta tallafa wa juna a bangaren aiki yanzu misali a ce mijinki malami ne na makaranta teacher ne ya taho da takardu na makin ga ayyuka a gaban shi ke kuma kina ganin kin dan rage wasu abubuwa baki da abubuwa da yawa to yana daga cikin hankali cikarkin zama mai hankali ke ma dama kin dan san wani abu na yadda ake makin din nan ko ma in baki sani ba ki ce guiding naki wani eh nuna min ya ake makin din nan idan an rubuta kaza shine amsar eh in mutun ya ci wannan nawa zan bashi ki bashi maki biyar in ya fadi fa bashi kaza haka idan ya nuna miki kawai in yazo ya ajje sai ki dauka sai ki je ki zauna kin gama wasu ƴan ayyukan ki sai ki ci gaba da cikin kina makin kina sakawa kina kafin ya dawo kin gama kai in so samu ne ma sai ki kokari sai ki fara wato takarda na shigar da menene sakamakon wannan result ko kuma wannan takardu din to wannan irin taimakekeniyar yana daga cikin cikar hankalin mace idan tana yi wa mijinta to haka shi ma kamar yanda muka faɗa satin da ya wuce ya zo ya samu ayyuka sun miki yawa can ga yara suna kuka nan ga shara tsakar gida kacakaca can kuma tukunya a kitchen ga abinci ba a sauke ba in kin yi tafi da gudu kin rarrashi yara sai ki tafi da gudu kitchen sai ki zo ki sori tsintsiya kuma a tsakar gida ko ba haka ba kina ta safa da Marwa sai ya ce wanta eh ji da kitchen din nan ni zan ji da yaran nan sharan nan kuma mubatta tsin ɗaya daga cikin mu ya gama sai ya dawo kanta ina fata kuna fahimta sai zo ya dauki yaran ya rallashe su in ko ba zai iya wannan ba yace to yanzu je ki iza wutar kitchen sai ki dawo yaran nan ki rallashe su ni ba na tsintsiyar ki gani yes abin da ya kamata kenan to wannan idan aka samu irin wannan to an samu taimakekeniya tsakanin mata da miji to amma ina gaya muku duk waɗannan abubuwan fa ba za su faru tsakanin mata da mazajen su ba sai idan akwai zaman lafiya kuna nutsuwa kuna kwanci lafiya kuna zaune lafiya kuna abubuwa kuna mutunta junanku amma kin tahi da asuba a murtike, ko shi ya tahi da safaransa a ɓace, don haka ke kin yi nan, shi ya yi nan. Ta ina ya san kina da matsala, barantana ya taimake ki? Ta ina kika san yana da damuwa, barantana ki taimake shi? To wannan na daga cikin rashin fahimtar da ke jawo ake asarar taimakon juna. Yana daga cikin rashin fahimtar da ke jawo haka. Usman kawo Malam Sadiq abin zama. An gane maganar da kyau ko? Saboda haka wannan yana daga cikin matsala. Dole ne sai mun taimaki junanmu kafin rayuwarmu ta inganta. Kuma wallahi bari in faɗa muku, duk gaba ɗaya rayuwar nan ma gaba ɗayanta tun daga farkonta har ƙarshenta a ƙarƙashin taimakon juna muke yawo. Haka ne ko ba haka ba? Duk wanda kika gani a rayuwar nan, to wani ne ya sanadiyar zaman sa wannan abu? Ba haka ba ne? Duk wanda kika gani a duniyar nan ya zama wani abu, to wani ne ya sanadiyar zaman sa haka? Matso da wannan kawai. To ashe kenan, sai wannan ya nuna mana idan har babu wannan taimakekeniyar, to rayuwar ba za ta yi kyau ba. To shi yasa sai malam ya kawo mana babi musamman. Mun kawo maganganu har daga ƙarshe hadisin da muka karanta, shine hadisin Sa'idu dan Amir al-Juhani, gwamna ne na Umar, amma sai zamanto yana da matsala. Kullun idan gari ya waye ba zai fito ba sai karfe 12:30 zai fito office. Sauran talakawa su taru, wannan ya zo da complain, wannan ya zo da matsala, wannan ya zo da damuwa, gwamna bai fito ya saurari jama'a ba. Wannan dalilin ya sa wata rana Umar da ya kawo ziyara, sai duk suka taru suka ce, to kai wa gwamnan mu nasiha, yana da matsala. Umar ya ce, me ya faru? Suka ce, za mu zo mu taru, muna buƙatar ganin shi, amma ba zai fito ba sai karfe 12:30. Umar sai ya kira shi ya ce, Sa'idu, ya ce, na'am. Me ke faruwa? Talakawanka sun kawo ƙara. Yace, na'am. Yace, laisa li ahli khadimun, iyalaina ba su da mai musu aika. Kun ji babban dan aika, gwamna? Haka ne ko ba haka ba? Yace, laisa li ahli khadim, iyalaina ba su da wanda zai musu aika ko zai musu hidima ko zai musu wani abu wanda zai taimaka musu wajen rage musu ayyuka. Don haka ni ne nake musu aika. Fa a'jinu al'ajina, ni nake dama kulli. Thumma ajlisu hatta yahtamira, sannan in zauna sai na kwaba shi, na hada shi, na tabbatar ya hadu. Fa ukhbidul khubza, sannan in dinga soya masar ko jefa kosan ko jefa dan waken ko dama kulun ko ma dai yani. Thumma aakulu wa atawaddau thumma akhruju, sannan ni ma sai in tuna waraban, sai na yi alwala lokacin azahar ta kusa, sai na fito. In ne sallan azahar tare da su, sai in zauna kuma in saurari matsalolin kowa. Wannan gwamna ne, ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma kin ji yadda yake wa iyalan shi. To shine satin da ya wuce muka ce, kai ma ko ke ma duk za ku iya haka. Ya danganta daga yanayin time din fitowarka ko fitowarki. Idan kana fitowa ne karfe 10, to shikenan da safaran Monday ne akwai yin dumami ko akwai yi wa yara wanka, a kintsa zuwa ina makaranta, akwai kaza akwai kaza akwai kaza, ga sharar tsakar gida, ga wanke wanke, to abubuwa sun yi wa mata yawa. Sai ka duba a cikin waɗannan abubuwan me zaka iya tallafa musu da shi. Wallahi tallahi, in dai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tare da darajar shi da martabar shi da kimar shi, Nana Aisha aka tambaye ta yaya yake rayuwa a cikin gidan shi, tace kana fi mihnati ahlihi, to banga dalilin da zai sa a ce akwai wani mutum mai daraja da zai ce ba zai iya taimakawa matan shi ba. Jama'a, kuna fahimtar maganar da kyau ko? Saboda haka wannan taimakekeniya tana daga cikin tsarin da ke tabbatar da zaman lafiya tsakanin mata da mazajen su, kuma rashin ta yana daga cikin matsala. So wannan hadisi hi ne muka kwana akai. To za mu tahi inda yake cewa, wata qulu imra'atu min al-a'rab, wata mata tana faɗa dangane da mijinta, tamdahu zawjaha, tana yaban miji, tana jinjina mishi, tana faɗin alherinsa, tace maritu sana, nayi rahin lafiya tsawon shekara guda, fa kana zawji yaghsilu lana thiyabana, sai zaman mijina shi yake wanke mana tufafi. tsawon shekara ɗaya ba ta da lafiya tana jinya, amma mijinta ne yake musu me? Yake musu wanki. Yanzu mazan yanzu ba ki da lafiya ma su ce miki ya jiki aiki ne. Haka ne ko ba haka ba? Sai ka ji mata suna complain, suna cewa mallam ni babbar matsala ta da hi ba ni da lafiya. Amma wallahi gari zai waye ko ya ce min ya jiki. Ko kuma yazo yana nuna damuwarsa da tausayinsa dangane da rahin lafiyar. Ranan na faɗa muku a nan. Nace muku wallahi wani rahin lafiyar halin miji ne ke ƙara zafinsa a jikin mace. Amma idan mijin ya zama mai nuna tausayawa, haita ji mata warki. Ko ba haka bane? Bari mu baku wani misali. Yanzu idan mutum ba shi da lafiya, daga an ce tahi mu je asibiti, sai ya fara filin sauki. Ko da ko ba sauki, wallahi sai ya fara jin kamar ya warki. In kuka yi wasa wani kafin a je asibiti, in da baya magana zai dawo yana magana rangadado wallahi. Ka je yana ta hira. Kawai saboda ya ji an ce a tafi ina. To kawai yana filin a ransa kamar ya warke kawai. To daga jin haka a ransa din, to sai saukin ya zo. Saboda haka wani lokaci halin miji shi ke ƙara ruruta wutar jinya a jikin mace. Wanda kanki ne ke ciwo, ka ce wash inna lillahi wa inna ilaihi. Wallahi ni ma sai na ji kaina ya sara wallahi. Allah. Wallahi kana ci fadin wannan hita ce a ni wallahi har na fara warkewa ma na fara samun sauki. Ko kuma ka ce kai to ina yau kan ai ba fita, in na fita ma me zan iya yi? Kina nan a kwance, ni ina can, ai hankalin ba zai kwanta ba, don haka yau ba fita. Wallahi wata hika ta ce to in baka fita ba ya za a yi al'amura su gudana. Ka yi hakuri, in dai din ta nuni wallahi ba damuwa, ka je abinka. Wallahi kaga ma ni na tashi na warke wallahi. Saboda ta ga ka nuna damuwarta. Ko kuma idan wata tana da wata matsala da wanda ka ki kai mata, to bari kai mata wannan abin za ta warke. Na faɗa muku ranar, nace in da ta ci nemo za ta kai ɗinki, sai ka hana. Kika ce ni ina a tamfan nan ne, wax din nan. Ce tana nan. Ni ta ina take ne, bari na ɗauko ta mu gani. Da kin ce dama ɗinkin nawa kika ce? Na 2000. To ina ganin yanzu ina da ɗan abin nan, bari a yi miki na 4500. Wallahi idan kai wasa ba tana kwanta ta tahi, ta kasa tahi ba, za ta lallaba da kanta ta je durowa ta ɗauko abin nan ɗin a tamfar. Ta wasake saboda wata damuwa ce dama take damunta. Wannan ya haifar da rahin lafiyar. To yanzu tunda ta ji za a ɗauke, to ta warke. To wani lokaci irin waɗannan yanayi yana sauƙaƙa al'amura tsakanin mata da miji. Amma gaskiyar magana da yawa daga cikin maza ba sa kula da wannan. Don haka dole ne mu zamto masu haƙuri, masu kula, masu jan hankali, masu jan iyalai a jiki. Ko yaro da kuke ganinsa, wato yawan tsawa da yawan kai duka da hantara baya saka yaro fa yayi ba abin da babansa yake so. Amma idan ka zamanto mai jansa a jiki, ni wani kaya haddar ka kuwa, ce wallahi ban yi ba baba. To ɗauko zo ka karanta min, inji daga ina ne zuwa ina, daga guri kaza zuwa kaza. Sai yaji yanzu babansa ne zai karɓa hadda, kai lalle ko wannan hadda ta girma. Haka ne ko ba haka ba? Wallahi sai ka ji ya miƙe, ya dawo cikin hayyacinsa. Amma ka wartake shi, ka kore shi, ka daka martsawa, ka hantare shi, to sai ya tafi gurin wanda za su yi wasa suna dariya, shi ne abokai, shi kenan sai su kwace maka shi. Daga nan ya bi hanyinsu ya koma. To kun ji wannan mata tana yaban mijinta, tana cewa in ba ta yi rashin lafiya na tsawon shekara guda, fakana zauji ya gasilu lana thiyabana, ta ce sai ya zama mijina shi yake wanke mana tufafi da ni da yara. Abu na biyu, wa yaslau lana khubzana, shine kuma yake aikata mana me? Khubz, masar mu. Idan aka ce al khubz da larabci, yana iya daukar masa, yana iya daukar kosai, yana iya daukar biredi, yana iya daukar cincin da dai sauransu. Ina fata an fahimta. To shi yake mana duk waɗannan abubuwa. Zai wanke mana tufafi, sannan kuma ya soya mana tintin ɗinmu ko masar mu ko kosan mu, ko kuma ya dama mana kunu ko wani a makamancin haka. Wani abin da zai burge ki, he ta ce yaf'alu dhalika wal ibtisamatu la tufariqu shafataihi, yana yi mana hakan. Al ibtisamatu, murmushi kuma, la tufariqu shafataihi, na'am na'am. wa ya'uddu lana ta'amana, sannan yana tattala mana abincinmu, ma'ana shi yake mana girki. Ina fata an fahimta. Ya wanke kayanta, ya wanke na yaranta, da safe ya musu masar karyawa, da rana kuma ya dora musu abincin rana. Barki ya tabbata ga Allah, shine abin da take nufi a cikin maganganu. Ya musu wanke-wanke, ya wanke yara, sannan ya yi musu abin karyawa, sannan da rana ya dora abinci. Wanda miji ne yake wannan a wannan zamanin namu? Taya hankali. Warabi ya ce ba su da yawa, to yana ciki kenan. Ko wallahi mutane suna da matsala fa. Duk waɗannan rashin abubuwan shi ya rikita gidajenmu. Ba fara'a, ba walwala, kai atsume, ita atsume, kai amurtike, ita amurtike. Wannan irin rayuwa ne wannan. Aure da aka yi shi na jin daɗi, na fara'a, abokiyar zama, abokiyar rayuwa, amma a ce ba ka da wanda kake mun kufurci da fushi da ita sama da ita. Wannan fa shi ne rayuwar da yawa daga cikin gidajenmu suke ciki. Idan akwai matsala, zauna da ita mana ku tattauna, ku yi maganin matsalar. Idan ita ne take ba daidai ba, gaya mata inda ba daidai ɗinta ba yake. Ke idan kina da damuwa, zauna da shi ki faɗa mishi, a samu fahimta, a sasanta wannan matsalar. Ya fi a ci gaba da tsumewa juna, ana wahalar da juna. Wani lokaci ma kaga abin ana yin sa a gaban yaran gida, tun yaran ba sa gane me ke faruwa har su dawo su fara fahimta tsakanin babansa da mamansa. Babu jituwa, ba zaman lafiya. Yana faruwa jama'a ko baya faruwa? Yana faruwa. Har ya kai matakin yaro zai je yana ba da labari, yana cewa yau tsakanin babansa da mamansa sun yi kaza, saboda babu jituwa, ba fahimtar juna. Kowa baya ba wa kowa haƙin shi, kuma ba a yi wa juna uzuri. To wallahi wannan karatun yana da muhimmanci. Ku ji tsoron Allah, ku ɗabbaka shi a cikin gidajenku. Kina da matsala da mijinki, ki je ku sasanta. Ba ki da wani a duniya da ya wuce shi, ko mahaifinki yanzu bai kai shi ba, ko mahaifinki. Dan akwai dokar da in ya sa ko babanku bai isa ya karya ta ba, haka ne ko ba haka ba? Shari'a bata ba wa babanki dama ya karya ba. To ashe yana da wata kima ta musamman da Allah ya bashi. Ashe mutumin da yake da irin wannan kimar a gurinki, min babi aula ki je ki fahimci juna da shi, sama da ku dinga zama cikin munin kufurci da ainihin wato abun nan murtukewar fuska, ba daidai ba ne. Duk abin da baki gane ba, ki je ku zauna ku fahimci juna. Abin da duk kike bukata ki faɗa, a tattauna kuma a fahimci juna, kuma ki ji tsoron Allah. Kada ya zamanto kullun ke damuwarki shine a gane an miki ba daidai ba, amma ke ba kya damuwa da kin yi ba daidai ba. Akwai mata da yawa wanda kullun su suke da complain. Kullun su suke da complain, amma fa ita ta manta cewa shi ma mijinta yana da complain a kanta. Jama'a yana faruwa ko baya faruwa? Yana faruwa. Mu ji tsoron Allah. Dan haka ki duba naki matsalar. Wata yarinya ɗaliba ta ce, ta buga min waya tana min complain din mijinta. Ita ba za ta zauna ba, ita tafiya za ta yi, ita kaza 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 kaza. Bayan da ta gama duka, na ba ta haƙuri, na ce ki yi haƙuri, ki koma ki zauna, ki same shi ku zauna. Idan abu ya ƙi, ki haɗa da iyaye a zo a zauna. In duk ya ƙi, nemo malaman shi wanda yake jin maganarsu, a haɗa da su a zauna a fahimci juna. Ya fi wannan hukuncin da yake ƙoƙarin yankewa na cewa ke ba za ki zauna ba. Sannan sai na ce mata, ke ma kuma ki ji tsoron Allah, in kin san kina da wata matsala wanda tana daga cikin dalilin sababuwar fitina tsakaninki da mijinki, to ki ji tsoron Allah ki gyara. Wallahi malam, ni ba ni da wata matsala, ni wallahi ba ni da wata. Nace ikon Allah, tsarki ya tabbata ga Allah. Nace ni fa ba nace kina da matsala ba, cewa ne in kin san kina da matsala. Nace kuma yanzu don Allah, shekara ku nawa da shi? Tace shekara mu huɗu. Ɗayan ku nawa? Tace ƴaƴan su biyu. Nace yanzu don Allah zai yi wa a zauna tsakaninka da mutum tsawon shekara huɗu, a ce baka da matsalar hi, ba shi da matsala da kai? Ko kuma kai kake da matsalar hi, ba shi da matsala da kai? Zai yiwu? Nace to kin ga irin matsalar da take hana ku zaman gidan aure. ba kwa ji a jikinku ku kuna da damuwa, kuna daukar mazajinku ne kadai masu damuwa, inda ke taki matsalar take hiki manta da ita, sai ki dinga dauko matsalar mijinki na karantawa. Nace to wallahi in baki ji tsoron Allah kika dubur wannan matsalar ba, nace wallahi zan iya yin rantsuwa da Allah duk da ban san me ya faru tsakaninku ba, zan iya rantsuwa da Allah cewa idan mijinki yana da laifi ke ma kina da laifi. Nace yanzu kadan daga cikin laifinki shine wannan kalmar na cewa baki da matsala ita kanta matsala ce, ko ba haka bane? Ita kanta maganar cewa baki da matsala ita ma matsala ce. To sannan ba ta fara dan dawowa tana fahimta ta, har muka kai mataki na fahimtar juna cewa to eh dalle ta ji za ta je ta same shi su sasanta, kuma abinda ta san tana masa wanda ba daidai ba za ta gyara. To ku duba irin wannan, inda na biye mata shikenan sai mu uwar watsi da ita, haka ne? Amma sai na biyo mata da maganganu har muka zo matakin da ita da kanta ta yadda tana da damuwa kuma za ta dau matakin gyara. To wannan irin kalar tattaunawar ita ce ake rasawa tsakanin mazaje da matansu, ba mu da hakuri, shine gaskiyar magana. Sannan muna da ruko, sau da yawa wasu mu suna da ruko, mata wasu suna da ruko, mazan ma wasu suna da ruko. Akwai wanda idan aka yi matsala aka gama, wallahi bayan awa ɗayan ka zo ka tuna masa ya ce ni yohe wannan abin ya faru, ka kamanta da zuda zunda muka yi riki da haje manta harkar gabana ce a gabana. Akwai wanda wannan Allah ya musu wannan, irin waɗannan ba su da hawan jini, balle na ruwa, balle na diwa, balle na kunu. Ina fata an fahimta, saboda ba su da damuwa da ba su rike a ransu. Duk wanda Allah ya masa wankakke zuciyar da baya iya riko, wallahi Allah ya masa gamdakatar. Amma duk matar da ko mutumin da Allah ya masa ruko, in abu ya faru zai rike abun, duk bayan wasu awanni ko wasu mintuna sai abin ya fado mishi. Irin wannan ne zaki ga ana zaune tana ta fara'a minti biyar sai kiga ta tsume. Kiki meye ne? Wallahi ba ta faɗa ba, ta tuna wani abu ne da aka yi mata wata uku da suka wuce, yanzu abin ya fado mata, dan aka heta tsumewar heta ƙara irbas ta dawo. Ta yaya za a zauna lafiya? Ba zai yiwu ba. Ana cikin zaune lafiya wallahi kawai daga ta tuno abin ya wuce an manta da shi, to tuno shi ke sa ta tsume yanzu. To ba zai hana ko bayan wata uku ko hudu ta ƙara yin haka ba. To kekenan kullum. To wannan duka wahalar da kai ne, da kuma rahin samarwa da kai hanyar da za a zauna lafiya. Allah shirye da mu. Don haka ta ce wa ya'uddu lana ta'amana, shi yake tattala mana abincinmu. Yaf'alu dhalika, yana aikata mana haka. Wal ibtisamatu la tufariqu shafataihi, murmushi baya rabuwa da me da fatar bakin shi da fuskar shi, yana yi cikin fara'a. Kun san akwai wanda zaki ga tana yi amma daga ganin fuskar ta cikin san ba san yi take yi ba, haka ne ko ba haka ba? Ko kuma yana yi amma daga ganin fuskar kin san kawai yana yi ne a bisa dole, ba wai yana jin daɗin. To ita wai mijinta yana mata wannan hidimar, fuskarsa kuma tana nuna yana jin daɗin abin da yake. To haka ake so ki zama, haka ake so mijinki ya zama. Duk abin da zaki yi ki dinga yin sa cikin daɗin rai, kina yin sa cikin fara'a, ba kina yi kina tsutsumewa, kina yi kina habaiti, kina ƙananan maganganu ba. Wannan yana daga cikin abin da ke sabbabar da rahin jituwa tsakanin mata da mazajensu. Dole ne mu zamanto masu durewa da haƙuri da kauda kai akan al'amura da suke faruwa a cikin gidaje, domin gidajen nan da kuke gani amana ce da Allah ya bamu. Wal rajulu fi ahli baitihi ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi, wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa mas'ulatun 'an ra'iyyatiha. Haka manzon Allah ya faɗa hadisin Bukhari. Mutum a cikin gidan shi mai kiwo ne, za a tambaye shi. Mace a cikin gidanta mai kiwo ce, za a tambaye ta. To rikici in yayi yawa yana sabbabar da rahin tsayuwa a shirya yara su akan tarbiyya. Kuna ji da fada tsakaninku ta ina yaro yake abinda ba daidai ba wanda za a mana nasiha? Kuna ji da fada tsakaninku ta ina za a saita hadda idan yaro yana islamiyya? Kuna ji da fada tsakaninku ta ina za a yi wa yaro assignment idan ya zo da assignment? Saboda rikicin da ke tsakaninku ya hana ku mai da hankali ma akan tarbiyyar ƴaƴanku da karatunsu. Kafin ku ankara sai ku ga yaron ku ya zama zabgege shekararsa 18, amma bai iya komai ba saboda rikicin tsakaninku ya hana ku kula da shi.
jama'a ku ji tsoron Allah, yana faruwa ko baya faruwa?
Yana faruwa.
Rikicin tsakanin ku ya hada ku kula tarbiyyar yaron, to kun ga kun ci amanar kanku, kun ci amanar yaron. Amma me ya jawo wannan? Shine kun ki ku tsaya ku nutsu ne ku ji tsoron Allah, ku yafe wa juna, ku maida hankali akan tarbiyyar yaron. To wannan yana daga cikin fitina. Saboda haka mu ji tsoron Allah, Allah ba mu ikon gyarawa. Wa taqulu ukhra, to ga wata ma, wata daga cikin mata ita ma tana yaban mijinta, tana cewa zawji mashgulun da'iman, mijina dan hozilin ne, ba mazauni bane, mashgul, al mashgulu la yushaggal kenan ku, yana da ya shugulgula da al'amura da'iman, kowane lokaci a cikin al'amura yake. Walakinnahu, amma duk da shugulgulan da mijina yake ciki, tare da haka ya harsu ala amali sulta, yana kula da aikin jagorancin gida, baya yadda yaga wani abu na rahin tarbiyya bai yi magana ba. Duk abin da zai saita gidan da jagorancin gidan da abin da ya shafi mulkin gidan, hankalinsa yana gurin. Kun san akwai mutane masu irin wannan, kai ne kake ganin sa dan hauma hauma, yayi nan hawu, yayi nan fur, yayi nan, amma wallahi idan sa yana kan abin da ke faruwa a gidan shi, yana kan faruwa akan abin da ke faruwa a cikin matan shi, yana idan sa yana faruwa, yana kan abin da ke faruwa da ƴaƴan shi. Haka kawai sai ku ga ya dawo gida, kawai yayi shiru, ya zuba kowa ido, yana ta kallon movement din kowa. Can sai ki ya kwalawa na kira, wane eh zo nan. Yau mai aka yi muku a makaranta? Mutum ne mai nutsuwa kenan malam. Ce ya amana kaza, amana kaza, dauko littafin karanta inji. Wane eh zo nan. Haddar da aka baku yau kun haddace? Eh na haddace, karanta mun inji. Ba ni littafin, mi ko mun littafin aka karba. Karanta mun inji. To kuma duk gidan da ƴaƴan da matan suka san uban haka yake, za su yi wasa da abin da yake kansu? Ba za su yi ba. Saboda sun san aje aje wata ran kwabar suna zaune zai zo ya ce a kawo hadda. Haka ne ko ba haka ba? Suna zaune kwabar za su ziya shigo gida yana kallon me ke faruwa a ciki. To amma idan ka zama baka da tsari, su kansu mata suka san baka da tsari, baka da lissafi, ƴaƴa suka san baka da lissafi, to za a yi ta hawaniya ne a cikin gidan. Ba za sai an shekara 15 ana cikin hayaniya can, idan ka ankara ka ce ni kam me ake ciki ne, sai ka gane ashe an barar da komai tun a shekarun baya, ba a saita komai ba. Gida malam ya girma, ƴaƴa sun taru, iyalai sun yi kaza, amma ko babu tsari kwaya ɗaya, concrete tsari wanda zai amfanar da kai da ƴaƴan gabaki ɗaya. Don haka ta ce mijina yana cikin shugulgula kowane lokaci, amma shugulgulansa kuma ba sa hana shi kula da abin da ke faruwa a cikin gida. Wa ida'is sufra ka nau'in min al-musa'ada, sannan yana tattala da kuma neman yadda za a saita cikin gidan, da tsara cikin gidan, da nasiha wa cikin gidan. Ya ɗauki wannan a matsayin wani abu na nau'i na musa'ada, taimakon juna. Haka ya ɗauki rayuwar, haka ya ɗauki gidan, haka ya ɗauki al'amura. Ina fata an fahimta yadda za a shirya gidan, yadda za a tsara gidan, yadda za a nasiha, yadda gida zai zama da tarbiyya da tsari, haka ya ɗauki gidan. To wannan kuma yana yin sa a matsayin yana ganin taimakon da zai iya bayarwa kenan. Wallahi ku ji tsoron Allah, shi gida da ƴaƴa idan aka yi musu tarbiyya, kuma kai iyakacin kokarinka, ko kika iyakacin kokarinki, to fala alayki an tamuti, babu matsala dan kin mutu kin bar yaran. Yanzu duk ai abin da ya sa muke cewa muna tsoron mu mutu mu bar ƴaƴa, ai shi ne tunanin, shi ne wannan ƴaƴan wannan hali za su tsinci kansu a ciki. Haka ne ko ba haka ba? To amma idan ka san layin da ka ɗora su a kai, layi ne mai kyau, kana da matsala? Ba ka da matsala. ƴaƴa nawa ne iyayensu suka kwanta suka rasu, amma yau Allah ya maida su masu ne, masu tarbiyya, saboda tun farko iyayen sun yi iyakacin kokarinsu, sai suka kwanta suka bar su akan iya abin da suka yi, sai Allah ya cikata musu shawara. Haka ne? ƴaƴa nawa ne ba iyayensu suna nan da uwar da uban duk suna raye, amma ya zama ɗan shaye-shaye, ko ba a samu? Ana samu. Ya zama ɗan kalare, ya zama ɗan sara suka, ya zama mai kama agwagin mutane a lunguna da layi, ya zama kaza, ya zama kaza, tare da uwarsa tana raye, uban shi yana raye. Me ya faru? Shine rashin kulawa da rashin tsayawa. Don haka kasancewa ina raye ba shi yake determine tarbiyar ƴaƴana ba, kamar yadda kasancewa na mutu kuma ba shi yake determine lalacewa tarbiyar su ba. Kawai abin yana da alaka da me kai kuma wannan irin addu'o'i da tarbiyya ka koya wa yaranka, short and clear. Akwai kuma abin da zai zama jarrabawa ce, wannan kuma ba wanda ya wuce ta. Duk kokarin kan Allah sai ya jarrabe ka cikin ƴaƴanka, to zai jarrabe ka. Haka ne, wannan dalilin Allah ya sa ya jarraba Annabi Nuhu, ya hada shi da kangararren da, mun ji tarihin sa a Qur'ani. Babu yadda ya iya, Annabin Allah ne, ka isa ka ce bai iya tarbiyya ba, ta ina, amma jarrabawa ce. To wannan kuma idan ta samu faru da mutum babu yadda zai yi, babu yadda zai yi, amma kai iya naka, ki iya naki, ku tattalu zike da mijinki. Kuma wallahi, musamman ƴan mata wanda ba ku yi aure ba, wannan nasihar wallahi tallahi za ta yi muku amfani. Domin waɗanda suka riga suka yi da yanzu an rugun tsumo, haka ne ko ba haka ba? Imma an dace, imma an samu kuskure, haka ne ko ba haka ba? Amma wanda ba su yi ba suna da chance, suna da dama na su yi tsarin da zai zamanto musu mai kyau a gaba a rayuwarsu. Su ma wanda suka yi ba su makara ba, gyara ba abin da ba a gyara shi, ba abin da ba a gyara shi. To amma wanda zai fi samun tsari wanda zai zama concrete one mai kyau, wanda za a faro tun daga tushe har zuwa inda ake so a tsaya, shine wanda bai riga yayi aure ba, ko wacce bata riga ta yi ba. In baki yi ba, to alhamdulillah ki gode wa Allah, ki tsaya ki wa kanki nazari, ki daina biwa kyalkyalan duniya da hayaniyar duniya da shiga da fitar duniya da duniyar ƴan duniya, ki zo ki jefa kanki cikin rikicin duniya, ki tsaya tsam, ki nutsu, ki san wane ne zai zama jagorar rayuwarki. Rayuwa tana da tsayi, tana da abubuwa da yawa a cikinta, amma ba za ki sani ba sai kin shigo. Layi ne wanda binsa yana da wahala, ƙayayi ne da kwazazzabai da ramuka a cikinsa, amma idan kika tsaya kika yi tsari kina ɗora ƙafarki inda ta dace, za ki fita daga cikin wannan ramukan da ƙayoyin lafiya. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Allah ya sa mu dace. Ashiruhunna bil ma'ruf, kun marihan khafifa zulli. Mutum ya zama mai murmushi da fara'a. Almarah ko almirah shi ne fara'a da walwala da jin daɗi da sakewa a cikin gida. Mutum ya zama mai sakewa a cikin gidan shi. Za mu zo a wannan babi, za mu ji irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ainihin wato sakewa. Idan kika ƙara wa ra'un kuma alifun almirah, sai ya zama raha da wasa. Annabi har raha yana yi wa sahabbai. Wata tsohuwa ta taɓa zuwa gurin manzon Allah, ta ce ya Rasulullahi, ud'ullaha li an yudkhilani aljanna, roƙa min Allah ya higa da ni aljanna. Sai ya ce a ina, ai tsofi ba sa higa aljanna. Tana jin wannan kawai sai ta bingiri, ta fara burburwa za ta mutu. Sai manzon Allah ya ce lafiya? Ta ce ka ce tsofi ba za shi riga aljanna ba ya Rasulullah, to me ya rage? Ai gara mu tafi kawai. Sai ce a'a, abinda nake nufi shine Allah ba zai higar da tsofi suna tsofinsu cikin aljanna ba, sai ya mai da ke budurwa yar takwas-kwas da ke, sannan sai ya saka ki a aljanna. Shine abinda nake nufi. Ta ce yauwa, yanzu na ji baka. Sai ta tashi. Kun ga wannan raha ce, wasa ne Annabi yana yi. Akwai wani mutum ana ce masa Zahir, wani mutumin ƙauye ne. To idan zai shigo Madina gurin manzon Allah, sai ya tawo da manzon Allah dinya, ina fata an fahimta, da kanya, da yar goruba, da sauransu. Idan ya zo zai ci kasuwar Madina, kafin ya ci kasuwar sai ya wuce can cikin gari gidan manzon Allah, sai ya je sai ya gaishe shi, sai ya ɗauki wannan tsaraba ta ƙauye sai ya ba wa manzon Allah. Manzon Allah yana jin daɗi, yana jin daɗi, yana jin daɗin wannan abu. Shi kuma Annabi sai ya tanadi burodi, burodi kun san shi birni, yawa sai burodi, ya tanadi ɗan burodi da ɗan cincin, ina fata an fahimta, da ɗan wasu kayan birni hakan nan. Idan ya zo tafiya sai Annabi ya ce to mu ma ga farabar mu ta birni, ka je ka kai wa mutanenku na ƙauye. Zahir yana jin daɗi, manzon Allah yana jin daɗi. To wata rana Zahir sai ya zo, sai ya wuce gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ziyarce shi kafin ya tafi kasuwa. Sai ya samu manzon Allah baya nan. To sai ya bada kayayyakin da ya zo masa da shi na tsaraba, cewa to gashi wannan a ajiye manzon Allah, in ya dawo a bashi a ce in ji Zahir. Ya tafi ya koma kasuwa kaɗan, bai juma ba sai annabi ya dawo gida yana dawa sai aka ce mutuminka mutumin kauyen nan zahir yazo bai same ka ba gashi annabi tsabar yadda yake son zahir da yadda yake jin dadin abin da yake masa sai ya bi shi kasuwa har kasuwa yace zahir yazo aka ce zahir yazo yace a ban ga ta zama ba sai tafi kasuwa to zahir ya ji ya kasa kayan sa yana dagawa yana waya zai sai kaza man yashtari hadha yana ta kasuwancin sa wannan yazo ya taya ya siya wannan yazo ya taya kaza annabi sai zagayo ta bayan shi yana ta daga tufafi haka yana talla annabi ya zagayo ta bayan shi kun san me annabi ya masa ina irin abin da yara suke su zo su rufe ma ido ta baya abin da manzo Allah ya masa kenan sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai zagayo ta bayan shi sai rufe masa ido haka sai annabi ya fara cewa man yashtari al-abda ga bawawa zai saya ina fata an fahimta zahiri sai ya ji kanshin manzan Allah a jikin shi sai ya je sai ya ce haba ya rasulullahi yanzu a cikin bayin ma kuma ni za a sayar yace anni in da sayar da ni zaka ai manzo Allah ba zaka samu kudi ba mutumin kauye iri na babu farfesu ba miya mai manja mutumin kauye yace wallahi zaka same ni mai araha ba zaka samu kudi ba ya rasulullah a samu babban bawa dan birni wanda yake da kiba in aka sai da shi shine za a samu kudi sai yace idan tajiduni kasidan ya rasulullah zaka same ni mai araha idan zaka sai da ni sai manzan Allah ya ce lakin naka inda Allah anta ghalin sai dai kuma kai a gurin Allah mai tsada ne malamai sai suka yi underline wannan kalmar ta manzan Allah shin mai tsada a gurin Allah zai shiga wuta sai suka ce to zahiri ya zama dan aljanna a dalilin wasa tsakaninsa da manzan Allah almirah raha da wasa yana da kyau yana dauke fushi to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mata su dinga amfani da shi maza su dinga amfani a gidansu gida rai ya baci an bata maka rai maimakon a ci gaba da zama cikin wannan bacin ran ko ita ta jefo kalmar zolaya ko kuma kai ka jefo musamman shi wanda aka bata wa rai shi ya kamata a zolaya saboda wannan bacin ran ya gushi zolaya da wasa yana da kyau kin bata masa rai ya tsume ya bata rai sai ki zo ki haka yake kura masa ido ki kuma yana tsuma gogan naka yake ce ka san me sai a wallahi tallahi ni ban san kana da kyau ba sai yanzu ahe an katsu ne haka kake yin kyau wallahi sai yayi dariya haka da ku ba haka ba ashe an katsu ne haka kake yin kyau ka duba yadda sharp din fuskar ka yi fita rangadi ashe haka kake wallahi ba tsumewa ba ko tsumi ya sha ko tsamiya haka ne ko ba haka ba na rantsa da Allah sai yayin dariya to daga wannan dariyar kuma to wancan damuwar ta wuce haka ne ko ba haka ba to amma ba ku iya irin wannan bane ke in ya tsume ke ma yake koma yake haka ma'ana shi ya tsume ke ma bari ki tsume ta ina za a zauna lafiya dole a dinga shigo da wasa da raha wannan shike gusar da damuwa da bakin ciki to wannan shine babin da malam zai mana yanzu babin da ke magana akan yadda ake sakewa ake raha ake wasa ake dariya a cikin wannan babin ne zamu ji annabi sallallahu alaihi wasallama har tsere yake da nan Aisha saboda wasa da dariya da raha abinda ba ma iya annabi yana yin wanka tare da su ban daki daya suna kwarfa kai har ya kai matakin da nan Aisha yana cewa kai fa ka cika barnar ruwa wallahi ya rasulullahi yace ai ke ce kika fi barnar ruwa gashi nan sai ki waka sau uku a kayinki ma'ana an fitar da abin ya zama wasa da raha ya gusar da duk wata bakin ciki da duk wata damuwa da duk wani kufurci da jin haushin juna duk wannan abin ya tafi to amma sai an abin nan to amma yanzu kaga mutane malam sun yi aure masoyan juna amma sun zama kamar makiyan juna malam masoya sun zama makiya a zahiri kiyayya ce faruwa amma kuma in aka abin zan masoya ne kuma inda zai sake ta ko ita ta ce a bata takarda in ta koma ta yi sati daya a gida sai ta daina cin abinci kuma ko ba haka bane ba ta ba kwa daina a tsakaninku da Allah wallahi ta daina cin abinci ka taba ta kuma ta ce wallahi sai in ta gane ta yi kuskure wallahi ba za ta iya rayuwa ba wani ba wani lokaci akwai wata mata da mijinta ya rasu da kyar akai control dinta akai kuma wallahi fada suke kullum fada wallahi Allah ya dauki rahayansa tun da ya mutu sai ta gane a yanzu ne tayi asara ta hankalin ta rasa inda za ta saka tace ita abokin shi ta yazo su fada ma babu shi yanzu fadan ma yanzu a zo a yi babu tace bata gane tana son sa ba ma sai shi da ya mutu sannan sai ta gane ai tana son shi tana jin ba za ta iya zama da kowa da kyar wallahi tallahi aka shawo kanta da kyar kusan shekara uku tai bata yi aure ba wannan ya fito tace bata su wannan ya fito ta gurga wannan ya fito ta bankade shi sai kawai ita a batta bala'in da yake da mun ta ma ya kishe ta to wannan yana daga cikin abin da wallahi wani lokaci sai irin matsala ta faru sai mutun ya gane kuskuren shi ku dinga hakuri da junanku ku dinga hakuri da mazajenku ku dinga sauke fushin da ke tsakaninku da su ku dinga yafe musu ki nemi yafiya ya nemi yafiyarki ku zauna ku fahimci juna ku gyara matsalolin tsakaninku wa aslihu dhata bainakum haka Allah ya ce ku dinga gyara abin da ke tsakaninku innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum mu'mini ɗan uwan juna ne Allah ya ce ku dinga gyara abota da ɗan uwantakar da ke tsakaninku Allah ya shiryar da mu malam ya ce almirahu fil baiti misbahum min masabihi sa'ada kaji ku wasa da raha da sakewa a cikin gida misbahun wata irin fitila ce shine misbah duk wanda kika ga an ce misbahu ana nufin fitila an gane magana da ke ku fitila ce masabih shine jam'in sa misbahun wata irin fitila ce min masabihi sa'ada daga cikin fitilu na zaman lafiya sakewa a cikin gida raha wasa malam yace ɗaya ne daga cikin fitilun da ke haska cikin me cikin gida an gane ko a malam yace fa ad'ahu inda dukhulika albayta yi kokari ka haska ka kunna shi wannan fitilar sakewa din yace to yi kokari ka kunna shi lokacin da kazo zaka shiga gida idan mutun yazo zai shiga gurin da yake da duhu da tocha a hannunsa me yake in zai shiga kunnawa ko dan ya haska masa me gaban sa da cikin gidan inda zai shiga ko to haka ake so in zaka shiga gida sake ko da ka debo damuwa daga waje yanzu gida kazo to sake fuskar ka saboda kar ka shiga cikin gidan ya zamanto gidan ya ma duhu to ballantana kuma babu abin da ya dame ka wani fa wallahi a waje yana fara'a yana wasa yana raha da kowa inda zai murtike sai idan zai shiga gida to wannan matsala ce bai dace ba inda kuma ba rashin lafiya ba dan akwai matsala ta jinno ta ma tana kawo irin wannan yawan tsumewa da shawaransu to in ba matsala kake da ita ko take da ita ba bai dace ba saboda haka malam yace wato ka kunna wannan fitila lokacin da ka zo zaka shiga gida sai yace faqad kana nabi sallallahu alaihi wasallama marihan khafifa dhill manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance mai raha da wasa mai saukin zamantakewa da mutane khafif annabi yana da saukin hali yana da saukin zamantakewa da mutane khafifaz zil taqulu sayyida aisha malam muhammad siddiqul min shawi yace na aisha tana ce mana radiyallahu anha Allah ya kara na aisha yarda take cewa ataitun nabiy sallallahu alaihi wa sallama bi hariratin qad tabaqtuha lahu nazo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da al-harira al-harira malam yace al-hisa'ul matbukh min ad-daqiqi wad-dasmi wal-ma wani irin abinci ne wanda ake yin sa da gari da mai da ruwa ake kwaba shi wani irin abinci ne nasu ina fata an fahimta to nana Aisha tace sai na dafa wa manzon Allah bari ku ji ku gane cewa a cikin gida fada ma ana mai da hiwasa bari ku ji fada ne yaso ya tashi annabi sai mai da hiwasa fada ne yaso ya tashi annabi ya mai da hiwasa nana Aisha ita tayi gwaninta yana daga cikin abin da yawa daga cikin mata yanzu ba sa iya yi shine yi wa miji wani special abinci ki kira shi ki ce ban yadda ba Allah bai yadda ba yau karkace abinci a ko ina ka taimake ni dan Allah ka ji tsoron Allah ka zo gida akwai abin da na tattala maka ko kuma ki surprise na shi surprise ki surprise nasa ki masa wani irin karar abincin da yake so wanda bai taba tsammanin zaki ba sai yazo kawai he kiga he ga kin gabatar masa dashi wannan yana sa farin ciki yana jawo kwantar hankali da nutsuwa tsakanin maza da matan su ko ki siya mar wani abin da kike ga zaki iya siya yana daga cikin abin da ke taimakawa wajen a samu zamantakewa mai kyau kuma kar ki rena abin da zaki siya din nan na ga ya muku anan ko hankacin ne na naira 100 wallahi ki siya idan mijin ke zo fita ki fesa masa tulare ki ce to ga wata kyauta yau na tattala ma ita idan aka shara na aka yi zufa sai a dauko sai a goge wallahi tallahi inda duk ya sa hankacin din nan a fuskar shi yana goge zufa yana jin kanshin turaren na tahi ke yake tunawa mallam amin ya ce kwarai ko wata kila ana bashi ina fata an fahimta wallahi wata kila ke yake tunawa yes kanshin turaren zai dinga jin kanshin turaren ki akwai mutumin da ko lufaya yaga ta wulga irin ta matar shi sai ya kai idan sa gurin ya dauka matar sa ne saboda tsabar yadda ya saba da ita haka ne na yawa malai ma rabi ce su ba san haka ba mu ne zamu san wannan eh inda gaskiya ne inda duk muka wulga muka gano irin lufayan hajiya ne ce anya wata ba hajiya bace ba kuwa na fata an fahimta to wannan duka yana daga cikin hanyar samun raha da zaman lafiya to shine he ta dafa fa qultu lis sauda sai nace wa saudatu daya daga cikin matan manzon Allah wa nabi sallallahu alaihi wasallam bayani wa bainaha annabi yana tsakanina da ita sai nace mata kuli bismillah ke ma ki dan taba mana fa abad sai kishi ta he ta kita ma'ana na Aisha ta yi wa abinci ta zo ta faranta annabi za ta yi masa gwaninta to kin ga dayar ba za ta zo haka ba ko dawa haka kuke duk abin da wata za ta yi dan ta yi gwaninta ke ba kya so to ai ke ma ba hana kiki ba idan ta yi wannan ke kuma nemi wani abu wanda ya fi nata ke ba ki ba shi kenan ba an yi balancing equation haka ne ko ba haka ba amma ke kin me kin yi ita kuma ta yi me tana bakin ciki tana bukulu tana mugu da ke haka ne ko ba haka ba ba daidai ba ne sai ta kita ci fa qultu sai nace la ta'kulina ko dai kici aw la atlakhanna ko la alqakanna wajhaki ko dai kici wannan abun da na damo na kawo manzon Allah ko kuma wallahi in diba in ya ba miki a fuska injina na Aisha tace wallahi ko dai kisa nuki taba ko in ya ba miki fa abad saurata he ta kita ci fa wada'at yadayya nana Aisha tace sai ku jufa nana Aisha da kanta take ba labari tace fa wada'at yadayya fil harira sai na sanya abin nan hannuna a cikin wannan abinci fa tallaitu wajhaha sai na diba sai na yaba mata a fuskar ta fa dhahika annabi sallallahu alaihi wasallama to kun ga yanzu fada ne zai tashi ko to yanzu kai a matsayin ka namiji me za ka kamata kai madalla in ka buwatar da fada to ita wannan sai ta ce eh lalle an zalunce ta dan haka ita ma bari ta rama ko to amma akwai yadda za ka yi ka sasanta abun a samu rama kun ko ba tare da an yi fada ba manzo Allah sai dariya farko tukunna abun da ya kamata kai kenan a matsayin ka na mai gida in ka ga rikici tsakanin dayar da dayar kai me da abun wasa sai tafa lalle matan nan kun koshi billahi lazi ah wallahi tallahi koshi kuka yi wato ma abun ma har ya kai haka a to zan rage cefa ne in dai haka ne sai ka mai da abun raha ina fata an fahimta fa wada'a yadahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dora hannunsa laha akan nana Aisha wa qala laha sai ya ce wa saudatu ma'ana sai annabi ya rike nana Aisha gam sai ya rike ta a wata riwaya aka ce suna zaune ne da ta kawo tray din abincin tace sauda ta ci he tace ba za ta ci ba sai ta yi haka sai da ta mulmula he ta maka mata a fuska ba ta fahimci magana manzon Allah da yana zaune tare a tsakaninsu ya dora cin kafarsa daya akan cinyar wannan kafarsa daya akan cinyar wannan sai ya dauko kafarsa ta kan cinyar sauda sai ya sake laftawa nana Aisha sai ya kama hannayenta sai ya rike sai ya ce sauda tace na mace bismillah ita ma sai da ta mulmula he ta labta mata ina fata an fahimta ma'ana kar ma ta gudu annabi ya rike ta, kuma ana yi ana wasa ana dariya, an maida abun wasa. Sai ya ce wa Sauda, laqihi wajhaha, maka mata a fuska. Fa fa'alat, sai Saudatu ita ma ta maka mata. Fa dhahika an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam alaha, annabi shi ma sai mata dariya. Ba an maka wa Sauda yayi dariya ba, to da aka maka wa Aisha ma sai tun tsere da dariya. Summa qala lakum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama, bayan da aka yi make make, sai annabi ya ce musu, kuma fagasila wujuha kuma, to kowa sai tahi ta huban daki kuma wanka, ni kan ku banna anan. Ina fata an fahimta, ku je ku wanke jikin ku. Duk sai suka tafi, wannan ta yi ɗakin ta, wannan ma ta yi ɗakin ta. Shikenan rikici ya ƙare, amma saboda an samu miji wanda ya san me ya kamata. To shi yasa galibin rikicin mata, wala za ka samu kai namiji idan ka zamanto mai iya siyasar zama, za ka magance rikicin da izinin Allah. Gulma ce aka kawo, sai da ta gama jawabi yake ce okay, wance yake ka kwalawa ɗayar uwar kira ta gama jawabi na sanma okay lokaci wance eh to zo. Ina fata an fahimta. Wallahi wata idan gulma ce ta kawo daga kwala kiran nan za ta ce a'a dan Allah magana, wallahi na yafi, na yafi, wallahi ya wuce wallahi. Haka ne kuma haka ba, kaga ka sasanta rikicin cikin sauki. Amma ta zo ta faɗa kai ta kuci kai ma, yanzu abin da tai miki kenan, to ni ba isa ba, wallahi ba za a rena min mata ba, haka kawai. Shikenan haita da ta same ka, sai ka je ka faɗa wancan da faɗa, to he rikici ya faru. Amma ta gama jawabi sai ka ce a'a, yanzu abin haka ya kasance, kai abu dai bai yi daɗi ba wallahi. Wance ce zo, wallahi tallahi kafin ka ankara rikicin ya ƙare. To amma haka kuke yi, in kina da matsala da ita maimakon ki same ta ku zauna. Abin da ya kamata fa kenan fa, mata gida guda biyu idan kuna da matsala da juna, wance ta miki ba daidai ba, kira ta kafin mijin ku ya ji. Bai dace shi mijin ya ji ba, dan ba matsalarsa ba ne, haka ne ko ba haka ba? Wannan matsalar ku ne tsakaninku, zauna da ita. Wance kin min wani abu gaskiya ban ji daɗin shi ba. Me ne faru wance? Ya za a yi ayi kaza, ya za a yi ayi kaza, ya za a yi kaza. Wataƙila baki fahimce ta ba ne, sai ta miki bayani ki fahimce ta. Wataƙila kuskuren ne da gaske, sai ta baki haƙuri. To da Allah wance ki haƙuri, wallahi ni lalle na san nayi, amma da Allah a yafe mu, kuma Allah da haka ba ta ƙara faruwa. To da Allah mu kiyaye, kin ga gidan nan amana ce, bai kamata tsakaninmu muna rikici. Wannan fa shi ya dace tsakanin mata, amma ba a iyawa. Wannan ta ja zugarta ta tafi ɗaki, wannan ma ta ja zugarta ta tafi, haka ne? To wannan shi yake haifar da rikici tsakanin maza da matansu. Muna addu'a Allah ba ku ikon aiki da waɗannan nasihu, domin nasihu ne wallahi masu tsada, inda za a je a yi practicing ɗin su a cikin gidaje da matsaloli da yawa, an magance su da izinin Allah. Muna addu'a Allah ba mu ikon aiki da ɗabbakawa, ya sa kuma mu gama da duniya lafiya. Abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu dadansa. Wannan muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe, ƙoƙarin ilimi da bincike, da ni da ku Allah ya fi mana. Hadha huwa ma indana, billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.